Allalibo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. Abu ne ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 21 ga watan Yulin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Shugaban ƙasar Turkiya ya kaddamar da dokar ta ɓace bayan yunkurin juyin mulki da aka so a yi mishi. A yau ne Donald Trump yake shirin jawabin karɓan amincewar 'yan jam'iyyarsu na tsayawa takarar shugaban Amurka. Rasha ta ce ba za ta yarda da hukuncin da aka yanke wa 'yan wasanta na shiga wasannin gasar wato Olympics ba.
To, a Najeriya kuwa an saka dokar hana fita a wani yankin jihar Plateau bayan wani rikici da ya ɓarke ƙasa da mako guda bayan da aka shi wani basarake mai daraja ta ɗaya.
A yanzu dai haka gwamnatin jihar Plateau ta sa dokar hana fita gari na 24 hours kuma mun fara in
za kuma mu leƙa zauren babban taron jam'iyyar Republican da ake a birnin Cleveland na jihar Ohio domin jin halin da ake ciki a fagen siyasar Amurka. Sannan baya ga haka Jummai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓace bayan ƙoƙarin juyin mulki da aka so a mai da bai nasara ba ranar Juma'a, wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiya za ta kasance cikin dokar ta ɓace tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana hakan ne a gidan talabijin a jiya dare Laraba. Bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. Erdogan ya ce dalilin kafar wannan dokar shi ne wato domin ɗaukan mataki na wato wanda suka dace ke na jamo ainihin dauda demokaradiyya da kuma doka da oda. Shugaban Turkiya dai ya ce sojoji ba za su karbi wato mulki na kasar ba a lokacin da za a dauka. A daren jiya Laraba ne ɗaruruwan masu goyon bayan Erdogan suka cika dandalin wato Taksim da ke Istanbul da sauran wasu wurare a fadin kasar Turkiya domin goyon baya ga ainihin shugaban ƙasarsu da kuma kare wato sake faruwan irin wannan juyin mulki. An dai wato nuna jawabin shugaban ne a wani ƙaton majigi da aka dasa a ainihin wato dandalin na Taksim. Jama'a da ke kallo lokacin da aka ayyana dokar ta ɓacin sun ɓarke da shewa.
A yau Alhamis ne ɗan takarar jam'iyyar Republican ta Amurka Donald Trump zai karɓi izinin jam'iyyarsa na tsaya mata takara a wajen babban taron jam'iyyar na ƙasa da ake yi bayan kwanaki uku da babban taron jam'iyyar inda ya sha yabo daga ƙusoshin jam'iyyar kuma ya fito da mai dafa masa baya a hukumance. Yau ne ɗan takara Trump zai ba da jawabinsa a birnin Cleveland na jihar Ohio. Jam'iyyar Republican ta yi wa ranar yau take da sake haɗa Amurka. Haɗin kai shi ne abin da taron ya fi mai da hankali a kai bayan zazzafar takarar fidda gwani da jam'iyyar ta gudanar, inda aka zaɓo Trump a matsayin ɗan takara wanda zai fafata da Hillary Clinton mai yi wa jam'iyyar Democrat takara a zaɓen na watan Nuwamba. Waɗanda suka taɓa karawa da Trump kamar Marco Rubio, Chris Christie da Ben Carson sun ajiye adawarsu ta baya tun wato suka ba da goyon bayansu ga Donald Trump. A jiya Laraba, Ted Cruz da ya janye daga takarar fidda gwani na Republican ya gaza ba da goyon bayansa ga Trump. Ted Cruz ya ce masu saurare kada ku zauna a gida a ranar zaben Nuwamba, ku tashi ku zaɓi abin da kuke so, ku zaɓi ɗan takara da zai kare walwalarku kuma zai yi aiki da dokokin ƙasa. Daga bisani Trump ya yi bayani akan furucin Cruz a shafinsa na Twitter. Gwamnan Indiana Mike Pence da Trump ya yi zaɓo a matsayin mai dafa masa baya. Shi ne ya yi babban jawabi a jiya Laraba kuma ya yi jawabai da ke tabbatar da cancantarsa ga wannan takara.
Masu fafutuka na nan na shirya zanga-zanga a faɗin Siriya kuma shugabannin ƴan adawa suna kira ga kasashen duniya da su tsagaita bude wuta akan fararen hula wanda yayi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. Harin sama da aka kai wato dake yankin Manbij inda ainihin kungiyar ISIS kenan take da ƙarfi ya halaka akalla fararen hula 56 ciki har da kananan yara a cewar wata kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta Siriya. Zuwa ranar Alhamis masu fafutukan sun watsa kan shafukan zumunta kuma sun kira ga jama'a faɗin duniya da ayi zanga-zanga don janyo hankalin wato akan kisar da ake aikatawa. Wani shafin Facebook a Siriya ya ƙarfafa gwiwar masu bibiyar sa da su kalubalanci kisar kiyashi da jiragen yaki ke yi. Siriya wato an yi kira kenan zuwa ga duniya baki ɗaya mutanen Siriya su fito ba tare da nuna bambance-bambancen siyasa ko addini ba da jama'ar duniya baki ɗaya musamman mutanen Manbij da su fito su nuna goyon bayansu ga wannan birni nasu da ake lalatawa a zanga-zangan da za a yi a ranar 24 ga wannan watan Yuli. Wannan shine sako da aka dora akan shafin labarin na cikin garin Manbij. Shafukan labarin na Manbij da dama ne suka bugo hotunan masu zanga-zanga da suka yi maci a ranar Laraba. A halin yanzu ƴan adawa na kira da a tsagaita bude wuta har sai an gudanar da cikakken bincike akan kisar gilla da aka yi wa fararen hula a ranar Talata. Wannan hali mai muni ya sa dole wato bangarorin da suke rikicin su dauki alhakin wato girmama doka na agajin ƙasa da ƙasa wanda ke ba kananan yara kariya a lokacin yaki, inji wakiliyar UNICEF da ke Siriya Hana Singa. A wata sanarwa, sojojin kawancin Amurka sun ce wato sun kaddamar da hare-hare ta sama, amma kuma rahotanni da ke shigowa na nuna fararen hula ne suka mutu.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Afghanistan sun tabbatar da cewa mayakan Taliban sun sami sa'ar kama wata gunduma da ke cikin daji a arewacin kasar bayan sun share kwanaki suna fafata yaki da sojojin gwamnati. Mayakan na Taliban sun fara afkawa gundumar ta Kalail Zal ne da ke cikin lardin Kunduz tun a farkon makon nan, kuma dukkan sassan biyu suna ikirarin cewa sun kashe mayakan juna da yawa. Haka suma mazauna yankin wata gunduma ta daban mai suna Daesh Arsh sun ce an gudanar da kazamin fada a yankin wato nasu tsakanin mayakan Taliban da na sojan gwamnati, kodayake wasu jami'an Taliban sun ce sun kama gundumar. Bangaren gwamnatin na Afghanistan har yanzu bai ce ofan game da lamarin ba. To, labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya an saka dokar hana fita a wani yankin Jihar Filato bayan wani rikici da ya barke ƙasa da mako guda bayan da aka shi wani basarake a yankin karamar hukumar Bokkos. Daga Jos ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Gwamnatin Jihar Filato ta sanya dokar hana yawo na awa 24 a karamar hukumar Bokkos bayan wani yamutsi da ya tashi biyo bayan kisan gilla da aka yi wa wani basarake a yankin. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a Jihar Filato, Captain Ikedi Chiweha, ya shaida mun cewa yanzu haka sun fara aiwatar da dokar.
Sun ci da yamma aka samu farkin hankali a cikin garin Bokkos zuwa da safe yau, wanda matasa suka je har suka kama arzikin Bokkos ana so a halaka shi, amma jami'an tsaro muka samu muka tsare shi da wayansu da suna so su fita daga cikin garin, duka dai suka samu hanya dai suka fita. A yanzu dai haka gwamnatin jihar Plateau ta sa dokar hana fita gari na 24 hours, wato 24 hour curfew kenan. Kuma mun fara imposing wannan curfew nan da aka sa yanzu a cikin gari don a samu a magance barkin hankalin da ya tashi a cikin garin Bokkos.
To, amma ina bayanan da ake cewa kuma kun kashe waɗansu matasa wurin?
A'a, ba wai soja sun tashi sun kaje su kashe matasa ba. Matasan ne da suna cima mutane mutunci suna so su fara koko ne shaguna, jami'an tsaro kuma ana tsare da su matasan a tsakanin su aka samu suka fara harbin jami'an tsaro. Jami'an tsaro kuma muna harbin sama don a samu a bude hanya don wanda suke so su samu fita su samu fita. A can baya ne muka ji cewa wayansu mutane uku suka rasa rayukansu. Wannan ma ana cikin bincike shi, an gama bincike duk abin da aka samu za a ba jama'a karin bayani akai.
To sai dai har yayin da na hada wannan rahoto ban samu wani matashi da ya amince mun bayani kan yadda lamarin ya auku ba. Sai dai a wata sanarwa dake da sanya hannun daraktan harkokin manema labarai a fadar gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nalle. Gwamnatin jihar ta Plateau ta yi tur da tashin hankalin na Bokkos. Sanarwar ta kuma buƙaci jama'ar yankin su kwantar da hankali inda ta bada tabbacin cewa jami'an tsaro na kan bincike don ban kado waɗanda suka hallaka sarkin. A halin da ake ciki kuma kungiyar jama'atu Nasrul Islam a jihar Plateau ta bayyana rashin jin daɗin ta da kisan Safron Kulereda Lazarus Agai. Jami'in watsa labarai na kungiyar Malam Sani Mudi ya buƙaci jama'a su tabbatar da dorewar zaman lafiya da aka samu a jihar.
Jama'atu Nasrul Islam ta jihar Plateau a ƙarƙashin shugabancin mai martaba Sarkin Wase Dr. Muhammad Sambo Haruna tana nuna baƙin ciki da juyayi matuƙa saboda wannan mummunan al'amari da ya faru na kisa da gilla da aka yi wa shi marigayi mai martaba Safron Kulere da wasu da suke tare da shi a wannan lokaci mutum uku. Wannan mummunan al'amari ya faru a lokacin da muke murnar samun dawwammamen zaman lafiya a jihar Plateau. Kuma muna gani aiki ne na makiyan Plateau masu kokari su mai da mu baya. Kuma muna roƙo ga sauran jama'ar Plateau a kwantar da hankali. Wannan yanayi ne mai tsananin wuya kuma wani kalubale ne wanda in ba an kai hankali nesa ba sai mu ba wa makiya dama su mai da mu gidan jiya. Saboda haka muna so a yi haƙuri a ba wa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai har a tono, Allah ya sa a tono asirin waɗanda suka yi wannan kuma a gaggauta gabatar da su don hukunci ya hau kansu.
Malam Sani Mudi kenan kakakin kungiyar jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya.
Allah kyauta, yanzu kuma sai nan cikin gida Amurka, inda a yau ne ake sa ran dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump zai nuna godiyarsa kan zaɓin da aka mai a matsayin dan takarar jam'iyyar. Hakan kuma ya biyo bayan jawaban da wasu jigajigan jam'iyyar suka yi ne a gaban taron ciki har da Senator Ted Cruz a jiya, wanda shine babban abokin hamayya Trump a neman tikitin zama dan takarar jam'iyyar, wanda kuma ake tunanin jawabin sa ya ja hankulan jama'a saboda wasu dalilai. Yanzu aka kai tsaye ina tare da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu wanda ke birnin Cleveland inda ake taron. Sahaba, kamar menene yasa kake ganin jawabin na Senator Ted Cruz ya fi jan hankulan jama'a a wannan taro?
To, ɗaya daga cikinsu shine cewa an sa tsammanin cewa zai fito a fili ya bayyana goyon bayan sa shi Trump. Kuma sanin yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe, kuma daga ƙarshe so ya tsanani ha abin ya so ya zama kamar gaba tsakanin su, ba ma kawai yakin neman zaɓe ba, tunda an shiga zagin iyalan juna, an shiga an taɓa iyayen juna. To wannan ya sa jama'a suna tsammanin an za a yi sulhu, to a samu haɗin kai. To Ted Cruz a bayanai da yake yi bayan sukar da ya sha da kuma irin ihu da tsana da aka nuna masa lokacin da ke wannan jawabi, ya fito fili ya ce tun kafin a kai ga jawabin ya gaya wa shi Donald Trump cewa ba zai fito fili ya ce yana goyon bayansa ba.
To kamar za a iya cewa wannan kin nuna goyon baya da shi Ted Cruz din ya ki bayi wa shi Trump zai iya tasiri akan wannan yakin neman zaɓe nashi da yake ya ga cewa ya shiga a fadar White House?
Yana iya tasiri ta hanya ba kai tsaye ba, ma'ana dai zai ƙara nuna rashin haɗin kai tsakanin yayan jam'iyya, tunda ka san shi da zuwan shi Donald Trump a ra'ayoyi abin da ansa an ƙara samun rarrabuwa. Ka da ma can akwai waɗannan rarrabuwar kawuna bisa aƙida, waɗannan masu ra'ayin jare hujja, waɗancan masu buƙatu na harkar zamantakewa, kai dai rukuni-rukuni ake. To amma da wannan maganin ya ƙara nuna cewa hal ba faɗin kai ba.
To sahaba, ƙarshe kamar ya yau yanayin taron yau zai kasance ganin cewa shi ɗan takarar zai fito yau, wato Trump kenan, ya nuna godesa dangane da wannan tikiti da aka bashi?
To da alaman watakila yau za a yi abin ba tare da an samu wani kace na ce ba, tunda aka fara tare duk dare sai a duk ranar taron sai an samu wani abu da jama'a za su rinka magana akai, kamar yadda muka yi maganar Ted Cruz. To yau babu wani cikin masu jawaban, babu wani fitacce da ake zaton zai yi wani abu da zai tada kura. to amma harka ta Trump kamar yadda matar tace indai harka ce ta Trump to ba za a rabu da abun ban dariya da wasan koyo ko kuma da abubuwa dai na almara da irin ba a ka samu wani abu ba indai harka ce ta Trump to kada mu cire tsammani ba mamaki wani abu ya faru amma dai ana tsammanin cewa babu wani abu illa dai kawai jawabin nasa to Allah ya san me zai biyo ba saboda ka san magaganun nasa wani lokaci su ba da akwai abubuwa da su haifa
to mun gode kwarai da gaske sahabo Imam Aliyu sahabo Imam Aliyu kenan abokin aikin mu dake birnin Cleveland a can jihar Ohio dan zago gwa can birnin na Cleveland na cewa 11 na safe ne da mintuna 15 yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri Alhaji Alkasim Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin Najeriya ta kafa zai ci gaba da bada amsa ga tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage sannan kuma a tanadi takarda da abin rubutu domin a ƙarshen wannan shirin zan ba ku lambar da za a kira a kowace yaushe a bar shawara ko kuma ra'ayi a akwatin barin sakonni to Alhaji Alkasim kafin mutun na farko ya shigo yayi tambaya ko kuma mutun na gaba ka san a shirin baya kai bayani akan cewa idan ƴan gudun hijirar nan ba su yi rajista ba za a san da zaman su ba to shin ya ake rajista din kamar in ka zo a matsayin ka na ɗan gudun hijira kai zaka je kai kadai ne ka fadi inda ka fito ko kuwa kamar yanzu nan sansanin da suke din nan suna da shugabanni ne za su je su musu rajista
shugabannin ne kamata su yi musu rajista ya kamata shugabannin su rubuta sunan su a shekarun su da kuma wani local government suka fito daga
to
sai su kai ga gwamnati ko kuma su bamu ko kuma su kai ga NEMA kai ga hukumar NEMA
to mallan
ta hukumar NEMA kuma su samu kuma inda za su kai wa FEMA din Borno State
wato FEMA din jihohin da suka fito kenan ko
na'am
To mallan Chakule ka ku ba mutun na gaba yayi tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.
Suna na Alhassan. Tambaya na dai anti dai an ji za mu yi da mu zuwa gidajen mu.
Hello? Muna jinka kuma ba ni ce zan ansa tambayar ku ba Alhaji Alkasim ne zai ansa to me ya tambayar ta ka yi muna jinka.
Tambayan da zamu yi ba muka ce ta Allah fa mai da mu gidajen anti kaga yanzu mu kaga asibitoci mun ma babu makarantu kuma da masana'antu wallahi gaba ki ya suruje wallahi anti
to ai ina jin mutumin farko ko na biyu ne yayi tambaya game da irin kokarin da ake na idan har aka shi Alhaji Alkasim din yayi bayani a saboda haka idan ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sawa zaka ji amsar da ya bayar
ina iya ba shi amsa barin kara maimaitawa
to bari ya sake yin tambayar shi ta bi to ita tambayar ka ta bi sai a hada baka ansa
okay na ce anti kamar masana'antu mu ba za ka conversation namu ne
to ka gama tambayar ka to Alhaji Alkasim gare ka
na'am gwamnatin Borno State ya rubuto wai a bada tallafi a gina garukan da aka rurrusa a Borno State cikin wa'annan garukan akwai ɗaya daga ciki Dikwa local government kungiyarmu ta ba da tallafin miliyan 250 a ƙara gina gidaje da ofisoshi wanda aka rurrusa ana nan an gama aikin Allah yadda za mu je Borno State nan da mako biyu a je a ƙaddamar da gine-ginen nan da aka ƙara yi bayan Dikwa Allah yadda za mu shiga garin Bama shi ma gidajen da aka rusa a ƙara gyara su saboda haka in Allah yadda lokaci zai zo wanda za a shiga garin Goza gidajen da aka rusa kuma a gyara su idan Allah ya yadda.
To game da batun tambayar sa ta biyu fa akan cewa masana'antun su da aka rurushe tunda kila wasu din yan kasuwa ne, akwai wani tallafi ko kuma za a ba su kudin fansa zance ne ko diya kamar yadda yace za a yi compensating din su?
Eh to a yanzu nan dai ana tunanin wani irin diya za a ba su, ba dai amince cewa za a ba da kaza ba tukunna, amma ana tunanin
a saboda haka akwai dai taimakon da za a musu kenan.
Akwai taimakon da za a ba su, amma kuma ana kan tunanin har yanzu.
To mallan Chakule ka ku ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? Wa alaikum salam.
Sai mallan Mamman.
To mallan Mamman muna jin ka me tambaya.
Yana da yawa su da abu kamar waya ba zan wuce kamar abubuwan da muka yi losin jisa kan gida kamar makarantunmu gidaje da hospitals da hanya wayan da aka lallata shi ne muke so mu san cewa idan aka mayar da za mu samu ne a gyara muna sai mu sake rayuwa fresh ko kuwa.
Inda ka saurari shirin Mala Alkasim ya yi bayanin dalla-dalla yadda ake son a gyara muku wurarenku. Kana da wata tambaya?
Wata tambaya sai dai shi ne kamar wani lokaci ne muke don gaskiya mun gajifa da irin rayuwar biranen da muke a ciki ba karfin wahala muke ciki ba, wanda da za mu so in har abun ya yi sauki kamar yadda muke jin labarin da za mu so a gaggauta mana komawa gidan.
To ai shi ma din kamar yadda nace da ka saurara yayi bayani akan cewa sojoji suna son su tabbatar ba nakiyoyi ko kuma bomb da aka nasa a ƙarƙashin ƙasa, suna son su tabbatar tukunna kafin a ce za ku koma wurarenku. Amma ban san ko Alhaji Alkasim akwai wani ƙarin bayani da zaka mishi ba, yace sun gaji da zama a sansanin gudun hijira.
Bayanin da zan yi shine cewa kwanakin baya mun tafi Maiduguri, kuma abinda ɗan aiki da suke gaya mana cewa kashi bisa kashi 100 'yan gudun hijira gida takwas ne kawai gwamnati take kulawa da su a koda yaushe. Sauran wurin 92 ɗin suna zaman kansu ne. Wato hadda kuma ciki kenan. Hadda kuma wayanda suke zama a gidaje a Maiduguri, wanda gidi suke zama a gidajen amonsu a Maiduguri. Saboda haka gwamnati tana nan tana kokari tana neman dukiya da za ta ga cewa ta cimma wannan burin cewa kowa ya koma garinsa. Ko ba haka ba?
To ba mutum na gaba. Wa alaikum salam.
Wallahi mu dai gaskiya mun gaji da zama a garin nan. Wallahi gwamnati ma irin hanyoyin sai ta namu wannan. Mun dai ni suna na Alhaji Hamidu ne.
To.
Ina Goza local government. Ni mutumin Goza ne. Ni ina Goza local government Goza, wato na kuma kirawa ne.
Eh me tambayar ka, an ce tambayoyi za ku yi ba ka ba mu labari ba, ya hakuri me tambayar ka?
Tambaya na wallahi to gidaje wurin mu ba wai sojoji ne ko ba, an lalata wurin su abubuwan duke mu a gidan, to ba wurin da za mu je mu zauna, kuma ana gaya mana mu zo mu ce gida mu san gida kan zaman gidan. Irin su hanya da inan makaranta asibiti dubabu.
Duk ya yi wannan bayani akan kokarin da ake na gyara muku wurare, kuma inda kana kusa da kaji na mai tambaya, ku yanzu ɗin nan da kuke zaune a wannan sansanin, tunda ba ku je kun yi rajista ba ma gwamnatin tarayya ba ta sanza zaman ku ba, a saboda haka sai kun je kun yi rajista. Idan ka saurari filin na ranar Alhamis da ake sawa, za ka ji bayanin da ya yi na yadda za ku je ku yi rajista a sanda zamanku.
To mun gode haka.
To ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu. Duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi ko ya tabai wa gwamnati ne ko kuma hukumomi shawara ga lambar da za a kira. A danna alamar ƙari plus kenan, sai a danna 1-202-205-2655. Zan maimaita, a danna alamar ƙari plus kenan, sai a danna 1-202-205-2655 kenan +1-202-205-2655. Ana iya barin shawara ko ra'ayi a kowane lokaci idan aka kira. Allah ya bada sa'a. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Wadda laka da dai amanta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga wannan sanarwa.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nauku ka sha labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin da rashin shayi da ke zuwa muku a shirinmu na ƙarfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Yanzu kuma lokaci ne da za ku sha labarai amma a takaice.
Kotun sulhun ta wasanni wato ta duniya kenan ta yi watsi da ƙara da Rasha ta shigar tana ƙalubalanta haramci da aka yi wa 'yan wasanta masu gudun fanfalaki da aka hana shiga wasannin motsa jiki na Olympics wanda za a yi a wannan shekara a Brazil. Gwamnatin Rasha ta bayyana jin takaici matuƙa game da wannan hukunci da aka yanke, har rahotanni na nuna cewa watakila za a shirya wata ganawar musamman tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan gudun. Ministan wasannin Rasha Vitali Mutko ya ce dalilin ɗaukan wannan mataki na hana 'yan wasan, wato babu wannan dalili kenan da za a hana 'yan wasan Rasha su shiga wasannin Olympics. Hukumomi da sun yanke wannan hukunci ne bayan da aka sami wasu 'yan wasan Rasha da laifin amfani da wani abin sha mai ƙara kuzari a lokacin wasannin Olympics na shekarar 2014 da aka yi a Sochi a ƙasar Rasha. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar taɓaci bayan ƙoƙarin juyin mulki da bai nasara ba ranar Juma'a, wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiya za ta kasance cikin dokar taɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana wato wannan labari ne a gidan talabijin a jiya Laraba.
To a gaida kai babu ya kuma makeri kamar afuwa mun dakatar da kai mun sauraro duka abin da su kake nan baki ɗaya a cikin shirin namu wannan lokaci, sai dai can an jima da dai zamu sake dawowa da izinin Allah. In zamu da dai shi babu ya kuma makerin da kuka ji shi yanzu nan da kuma Julie latest creation da ta hada shirin sa engineer mu Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC a daidai lokacin da gugu ke cewa karfe 11:30 ne na safe a nan Washington.